الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصفى. وبعد، فإذا كان حال الكفار في معاملة المؤمنين هو ما سبق ذكره، فيجب علينا أخذ الحيطة والحذر. علينا ألا نأمن جانبهم مهما تظاهروا أمامنا بالولاء والحب. يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. فلنعد إلى الله تعالى ولنتب إليه توبة صادقة بإصلاح عقائدنا وإصلاح أعمالنا وإصلاح ذات بيننا. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. يا أيها المسلمين، Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki, yana mai dan kunnenmu da gargadinmu dangane da abokanan adawar bukafurai, yana mai nusar da mu ya faɗakar da mu dan mu shiga taitayinmu. Yace da mu, in yaskafukum yakunu lakum a'da'a, idan har sun damke ku, in har sun ci galaba a kanku, in sun ci nasara a kanku, in sun samu dama tattare da ku, yakunu lakum a'da'a, za su kasance muku masu tsananin adawa, masu ƙiyayya. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisu, za su shimfiɗa hannayensu a kanku, su shimfiɗa harsunansu a kanku ta hanyar cutarwa da uzurta muku da tursasa ku. Wa waddu law takfurun, sun so ina ma a ce ku kafirta irin yadda suka kafirce, ku kauce wa tafarkin gaskiya yadda suka kauce wa tafarkin gaskiya, dan ku tabe yadda su tsun suka tabe. Al-Imam Ibn Kathir a cikin tafsirin wannan aya yace, abinda ayar take nufi, law qadru alaykum lama abqaw fikum min adna yanalunakum bihi بالقتال والفعال. والله ان ذا ذات تنصر اكنكو باب وانا نوع سوتر واد زي رجي واند بسو سوتر دكو دكي با تهنير كيسا تهنير ايكة كوان علم نوعي لتعدن سنن وودو لو تكفرون. ابند وانا كنفي ويحرسون ان لا تنالوا خيرا ببن بقات سكد وانا الهيري يساميكو كوان علم كو الهيري الدنيا كو الهيري للاهرة da haka suke son ku kafirta ku bijire. Fahum adawatuhum lakum kamilatun wa zahira, inda kafirai suke muku kumunmu ne, ki ne na boye da kuma ki na bayyane. A sarari suna bayyana kiyayya, a boye kuma suna nuna kiyayya. Har ma Ubangiji ta'ala ya faɗa mana a wani wurin yake, wa ma tukfi suduruhum akbar, abinda zukatan suke boye da shi na kinku ya fi abinda suka bayyana a cikin maganganunsu da ayyukanku da ayyukansu na adawa da ku. Al-Imam Ibn Kathir ya ce, fa kayfa tuwaluna misal ha'ula, dan me za ku kaunaci irin waɗannan, ku goyi bayansu, ku kasance kuna tare da su bayan ku ga ɗabi'arsu. Ya'yan uwa musulmi, wannan ita ce ɗabi'ar kafirai, sawa'un kafiran Yahudu ko kafiran Nasara ko kafiran mushrikai ko kafiran da ko kafiran yau, ba bambanci wajen nuna ƙiyayya su a gare mu. Illa iyaka, matakin ƙiyayyar ne yakan sha bamban, idan zamani ya bambanta ko wuri ya bambanta ko yanayi ya bambanta, amma ƙiyayyar tana nan, suna ƙinmu ba dan komai ba sai dan imanin da ke cikin zuciyarmu, na yardarmu da Allah a matsayin abin bauta shi kadai, da yardarmu da amincewarmu da manzancin manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan kadai yasa suke ƙinmu, wannan kadai yasa suke adawa da mu, kuma sun yi ijma'i akan hakan, sun yi ijma'i akan cutar da mu yayin da duk suka samu damar yin haka. Ubangiji ta'ala ya sake faɗa a cikin littafinsa mai girma, yana mai hikaito mana maganar da sarauniyar garin Saba ta yi lokacin da take tattaunawa ita da mutanenta, bayan wasiƙar Annabi Sulaiman ta je musu yayin da yake kiran su zuwa ga addinin musulunci, ta tara yan fadarta da masu fada a cikin garinta, tace ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri, ya ku yan fadarta, ya ku yan majalisa, ku bani shawara cikin lamarina, ga wasiƙa ta zo cewa mu miƙa wuya ga wani sarkin da bamu taɓa jinsa ba, bamu taɓa ganinsa ba, bamu san shiri ko kimtsin da yake da shi ba, ko ƙarfinsa ko rashin ƙarfinsa. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, ba zan iya zartar da wani lamari ba har sai kun halarci majalisa, kun bani shawara na ga abin da ya dace. Sai suka ce da ita, nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid, ki sani fa mu muna da ƙarfi, muna da kayan faɗa, ƙwararru ne mu, jarumai ne sadaukai wajen faɗa. Wal amru ilayk, lamari na gare ki, yana hannunki a matsayinki na shugaba. Fanzuri ma za ka murin, duba ki ga me ya dace a yi. In kin ce a ɗauki makami, a shirye muke mu ɗauki makami a gwamnati faɗa. In kin ce a yi sulhu, to ko ba za mu iya tsallaka dukkan wani kara da kake ka shinganta a gabanmu ba. Kalas sai ta ce da su, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alu. Yayi ɗabi'ar sarakuna, ɗabi'ar masu mulki azzalumai, ɗabi'ar masu mulki masu ra'ayin rikau da kama karyaɗin cikin mulki, wanda giyar mulki ke ɗaukar su, ɗabi'ar su ita ce idza dakhalu qaryatan, yayin da suka kunna kai cikin wani gari, suka buɗe garin, suka ci galaba a kansa, afsaduha, sukan yi fasadi a cikin garin. Haka ta faɗa da harshenta na hikima, afsaduha, sukan yi fasadi. Kisan kai fasadi ne, karya tattalin arzikin ƙasa fasadi ne, ɗaurewa da ƙuntatawa da musgunawa da ƙonawa da lalatawa, dukkaninsa fasadi ne. Sannan ta ce wa ja'alu a'izzata ahliha azilla, sannan sai su mayar da dukkan wani maɗaukaki a garin ada, duk wani mai muƙami ada, duk wani mai mulki ada, ya zanto kaskantacce, wulakantacce, sun zama ɗaya shi da talakawan da yake mallaka ada. Shi ne abinda galibin masu mulki suke in sun ci gari da yaƙi, in sun ci ƙasa da yaƙi. Al-Imam Al-Baghawi a cikin tafsirinsa ya fassara kalmar afsaduha, ya ce abinda ake nufi kharrabuha, suka ruguza garin, su lalata garin. Wa ja'alu a'izzata ahliha azilla, abinda ayar suke nufi ahanu ashrafaha, dukkan wani mai ɗaukaka mai daraja mai mukami sai su kaskantar da shi. Wa kubara'aha, dukkan wani babba mai fada'a ji sai su wulakanta shi. Kai ya saqima lahum al-amru, dan su sababbin da suka shigo garin, mulkin garin ya koma hannunsu. Dan in ba su turta sanada ba, yaya za a gane mulkin ya canja? In sun karrama shi, in sun girmama shi, in sun mutunta shi, sai sun wulakanta shi ne za a gane cewa to an samu canji, an samu juyin juya hali. Yace wa ja'alu a'izzata ahliha azilla, sai su mayar da wato manyan garin su zanto a kaskance, dan su mulkin su ya dore. Al-Imam Jamaluddin al-Qasimi wajen tafsirin ayar yace abinda ake nufi da wa ja'alu a'izzata ahliha azilla bil qahri, ta hanyar rinjayar mutane, wal ghalaba, da samar da rinjaye a kansu da tursasa su, wal qatl, da kisa, wal asr, da daure waɗansu, wa nahbil amwal, da wawace dukiyoyin da duk suka samu a garin a matsayin ganima. Ubangiji ta'ala a ƙarshen ayar yace wa kadhalika fa'alun, haka suke aikata ba. Malaman tafsiri suka yi safani, waɗansu suka ce wannan cikon maganar ta ne da ta ce wa kadhalika fa'alun, haka masu mulki suke aikatawa. Tana nufin a tarihin ɗan adam gaba ɗaya, ba bambanci tsakanin jiya da yau, ba bambanci tsakanin Turai ta gabas da ta yamma da Asiya da Afirka ko ta yamma ko ta tsakiya ko ta kudu ko ta arewa, ba bambanci tsakanin masu mulkin gargajiya da masu mulkin zamani, ba bambanci tsakanin Bature da baƙar fata. Wa kadhalika yaf'alun, haka suke in da sun shiga gari. Waɗansu malaman tafsiri suka ce sukan magana ta ne, waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, wannan jumla ta ƙarshe ta wa kadhalika yaf'alun magana ce ta Ubangiji, wahayi ne na Allah, bayan ya labarta mana mai tace, sai kuma ya gaskata ta a daidai wannan gaba, a daidai wannan gaba, cewa masu mulki azzalimai, ƴan kama karya a tarihin ɗan adam gaba ɗaya, matukar sun ci nasara akan wata ƙasa ko gari, sukan ci mutuncin mutane, sukan musguna musu. Wannan duk haka shaidu na tarihi suka tabbatar, ba bambanci tsakanin gabas da yamma da kudu da arewacin duniya. Kuma lallai abin da ya faru a wannan zamanin da muke ciki kadai, harin da Rasha ta kai wa Chechnya, da harin da India ta kai wa Pakistan kafin da kuma bayan Pakistan da da'yantu daga cikin India, kashe-kashen da India ta yi lokacin da Pakistan ta bangare daga cikinta, da wanda take yi a yankin Jammu da Kashmir, hare-haren da Rasha ta kai wa Afghanistan tsawon shekaru 9-10, ta kashe, ta daure, ta kona, da irin abin da Yahudawa suke yi a ƙasa mai albarka Palestine, al-ardul mubaraka, kamar yadda Allah ya siffanta ta, wurin hijirar annabawa, wurin Isra'il manzon Allah da mi'rajinsa. Abinda Isra'ila take a wannan waje na kashe-kashe, babu wani dan adam da yake sai kawo maka kididdigar rayuka ko dukiyoyin da aka rasa a waɗannan yakoki da na lissafa mana, wanda kidayarsu ba su wuce yatsun hannu guda ɗaya ba. Ba wanda zai iya baka alƙalumma na adadin mutanen da aka kashe, adadin dukiyoyin da aka rasa. Sannan abinda ƙungiyoyin ƙawance ƙarƙashin shugabancin Amerika suke yi, ko a Afghanistan, ko wanda suke a Iraki a yanzu, ba wanda zai iya baka cikakkun alƙalumma waɗanda kuskure baya shiga cikinsu na adadin mutanen da aka kashe. Sai dai a yi shafi faɗi na adadin dukiyoyin da aka lalata, sai dai a yi shafi faɗi a faɗa bisa ga zato, bisa ga tsammani, amma ba bisa ga tabbas ba. Ta'addancin da aka yi a yankin Iraki bayan shigar ƙungiyoyin ƙawance ko ƙasashen ƙawance ƙarƙashin jagorancin Amerika yana da yawa. Duk abin da zan lissafa muku a nan misali ne. Abu na farko, kama dukkan mutumin da yake da alaka da mulkin da, yake da mukami a mulkin da ƙarƙashin shugabancin Saddam Hussein, duk wanda aka samu daman kamawa, in dai ba wanda dama an yi haɗin baki da shi ba, cikin manya-manyan general na sojoji da suka miƙawa Amerika dama ta ci galaba cikin ruwan sanyi, in ba irin waɗannan ba, to dukkan mai alaka da mulkin da sai da kama shi, ko ya gudu, ko aka ɗaure shi, suna nan suna jiran hukunci ƙarƙashin kotun jekana yikan da aka yi, wanda kafin a kafa kotun an riga an zartar da hukuncin. Kawai wasan kwaikwayo ake wa mutane ta hanyar jaridu da gidajen rediyo da talabijin, amma hukuncin yana ajiye a cikin durowa, sai dai a zaro shi a karkade kura a faɗi ranar da ake son a zartar da shi. Wannan abu na farko kenan. Abu na biyu, dakatar da aiki da constitution din kasar, tunda baki sun zo dole su rushe mulkin da suka samu don su kawo nasu. Komin yadda mulkin da yake da zai biya musu bukata, bai kai yadda nasir da suka fara zai biya musu bukata ba. Kaga wannan magana ta Ibn Asir wajen tafsirin ayar ta fito fili a nan gurin. Sannan kuma suka rushe sojojin kasar, suka ce babu soja daga yau, babu dan sanda daga yau, babu dukkan wani jami'in tsaro. Abinda wannan ke nufi, kasar ta shiga cikin kashe-kashe da rigingimu, ba mai kare wani, ba mai tsare wani, ba mai kare ran wani ko dukiyar wani. Domin ko yanzu a nan a kasar mu kadai, a Kano kadai, ko a Najeriya kadai, a ce yan sanda sun yi yajin aiki na sati daya kai na awa 5 kadai, ba san adadin rayuka da za a yi hasara ko dukiyoyin da za a yi hasara ba. Duk da lalacewar harkar tsaro da muke gani, akwai din ya fiye babu. To da haka suka rusa wannan, wannan abinda suke nufi, kasar da take ta ginu daga kabilu daban-daban da mabiya addinai daban-daban, ta shiga cikin rigima da rudani da yawan kisan kai tunda babu gwamnati. Sannan abu na uku, suka kai hari ga manya-manyan laburari na musulunci, don kun san daular musulunci ta rayu kusan shekaru 500 ko sama da haka, ko kusa da haka, wato a cikin kasar Iraki. Wannan ta sa ake da ajiyayyu da daddun littattafai da malaman musulunci suka yi, ko wanda suke alaka da tafsiri ko hadisi ko lugha ko fiqh ko usul ko kimiyya ko science ko geography ko dukkan ilimomi daban-daban, suna bakare a cikin manya-manyan ɗakuna na ajiyar da daddun littafi masu shekaru 1000, masu shekaru 900, masu shekaru 700. Amerikawa suka rusa dukkan waɗannan maktabobi, waɗannan ɗakunan ajiyar littattafai, suka buɗe, suka zaɓi na zaɓa, suka bar tsinta ga sauran al'ummar ƙasa, kowa ya wawace, don a mantar da mutane tarihin musulunci, alal aƙalli a mantar da mutane cewa Iraki ta taɓa zama kafitan na addinin musulunci kusan shekaru 500 a tarihin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Suka saki na sada, suka zubar da na zubarwa, suka kona na konawa. Innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla. Abu na gaba, gidaje da ɗakuna na ajiyar kayan tarihi, irin museum din nan, dukkan wuri na ajiyar kayan tarihi suka rusa, da daddun kaya na ajiya,
irin waɗanda ba su da farashi idan an kai kasuwa, dan ba a sayan su. Kowace ƙasa na takama da nata, dan shine civilization ɗinta, shine hadararta, shine tarihin kowace al'umma. Duk suka sace, suka kai kasashensu, suka kyale sauran jama'a, suka yi wawa, ana wawasan su akan titi.
Abu na biyar, rusa bankuna da karye kofofinsu, su kyale mutane su yi wawasan kuɗi a ciki. Wannan shine farkon abin da suka fara yi bayan su ga su bagadan.
Abu na shida, barikocin sojoji da suke makare da makaman yaƙi, da aka ce an rushe sojojin, an kore su, kowa ya kama gabansa, sai suka je suka buɗe dukkan ɗakuna na ajiyar makamai.
Al'ummar ƙasa aka bar makamai a buɗe, kowa ya zaɓi wanda yake da dama,
ya ɗauki wanda yake so, da ƴan fashi, da ɓarayi, da ƴan daba, da ƴan tauri, da ƴan ta'adda, da mai yi dan gaskiya, da mai yi dan ɓarna, kowa ya je ya ɗauki makami iyakar ransa. Duk wannan sun yi wannan don su jefa ƙasar cikin yakin basasa bayan sun shiga ta, bayan sun shige ta, tunda ƙasa ce mai tarihin musulunci. Yaya za a yi a bice ta, a shafe ta daga cikin mafitin duniyar da muke rayuwa a halin yanzu? A mantar da mutane garin da halifofi suka zauna a cikinsa, sarakunan musulunci suka zauna a cikinsa, aka gudanar da mulki, garin da dukkan wani malamin hadisi wanda ya tahara kafarsa ta tashi cikin garin Bagdad, ko ya je koya, ko ya je karantarwa, ko malamin hadisi, ko malamin tafsiri, ko malamin lugha, ko na fiqh, ko na usul,
suka bude, suka kyale makamai a hannun mutane. Jama'a suka yi ta kisan kai irin yadda suke so, don sun dauki makamai a hannunsa adadin da suka ga dama. Abu na bakwai, musguna wa dukkan malamai na jami'a, masana waɗanda suke karatu na zamani da ƙasa za ta gina da shi, ta karu da shi, malamai na chemistry, na biology, malamai na physics, malamai na dukkan wani fanni na ilimi wanda ake ji da shi yakan taimakawa wajen ƙasa gina ƙasa a zamanance, aka rinka sa ƴan ta'adda suna kai musu hari. Ana san a musguna musu su ji ba su da tsaro a ƙasar. Waɗansu da an kai maka hari, sai Amerika su ce ya an baka mafakar siyasa in kana so zo ka tafi Amerika, a saka a jirgi a kai ka can gurin, don su tsiraita kasar daga irin waɗannan masana su zanto a hannun jahilai tsantsa, ba masu bincike, ba masana, ba wanda za su gudanar da jami'o'i, har a samu waɗansu shekaru a haka ƙasa ta zanto ta jahilai tsantsa, sai kisan kai da fashi da ta'addanci. Abin da suke so su samar kenan, su a manufarsu. Aka buɗe dama ta mafakar siyasa, wanda zai je Amerika ya je, wanda zai je Ingila ya je, wanda zai je kowace ƙasa ya je, wanda yake sai ya tsaya ya karantar a Bagdad, sai a zuga ƴan daba su je su kai mishi hari, ko su kace shi, ko su harbe shi, ko a kama shi a daure a ce ana tuhumar shi yana ɗaya daga cikin wanda suka san bakin zaren tatsuniyar makaman kare dangi da ake tuhumar Saddam da shi, da haka ya san bakin zaren. Sai an maka kowane irin nau'i na musgunawa don dai ka fita ka bar ƙasar. Abu na takwas, dukkan wani saurayi matashi mai addini, dukkan wata unguwar da tare da addini, duk garin da ya tare da addini, birni ko ƙauye, sojojin Amerika suka rika kai hari, su kashe na kashewa, su kama na kamawa. Yanzu gidajen kurkuku a makare suke da masu sha'awar addinin musulunci cikin matasa, tun daga ɗan shekara 15 har zuwa mai shekaru 40, har zuwa mai shekaru 45, malamai, matasa, masana, maza, mata, a rinka fusguna musu, ana kuntata musu cewa hare-haren da ake kaiwa Amerika da ku a ciki, kun san garin da abin da aka yi wa garin Fallujah, kun san abin da ake yi wa yankin Diyala, kun san abin da ake yi wa yankin Ramadi, kun san abin da suke kira al-musallas sunni, wato triangle of sunni, bangaren da suke kira inda sunna suka mamaye, kun san ta'addancin da ake a wannan sunni triangle inda ake kai hare-hare ana karkashe mutane. A cika mutane gidajen kurkuku, mazaje a rinka luwaɗi da su a zahiri don riƙon su da addini, mata a yi musu faɗi a ta mutuncinsu don riƙon su da addini. Duk wannan shi ne ta'addancin da Amerikawa suke yi su da sauran ƙasashen da suka yi kawance da su. Abu na kara, rijiyoyin man fetur suna hannun su tun da suka shiga har yau, su gwaji abin da suke so, su ɗaiba abin da suke so. Abu na goma, da suka kwace mulki sai suka danka a hannun turaren ƴan Shi'a, wanda Shi'a ɗin nan gaba ɗaya a ƙasar Iraki tsiraro ne, ba su ne majority ba, majority su ne sunna, domin sunna a ƙididdigar ma da ta wuce shekaru goma sun kai miliyan 15 zuwa 16, a ƙasar da take da mutane mutum miliyan 23 zuwa 5, sunna tana da miliyan 15 zuwa 16, ragowar Shi'a da tsirarin Kirista wanda miliyan ɗaya ne ko wani abu da sauran waɗansu addinai waɗanda suke tsirarru ne ba su da yawa. Sannan Ja'afari, sannan Nurul Maliki wanda ya fi kowa ta'addanci a halin yanzu, wanda ya sanya sojojin sa kai na CIA, aka ba su makamai, aka ba su training, Iran ta ƙarfafe su, Amerika take goyon bayan su, suke bin musulmi a halin suna suna karkashewa. Masallatai kawai da aka lalata sun faɗi da wani abu, masallatai na ahlus sunna ake karkashe mutane ba kudi ba burada. Kuna ji a labarai waɗansu ma sun dawo daga aikin hajji a ƙasa suna shiga cikin ƙasar Iraki ana bin su ana kashe su. Karkashe ahlul hadith, idan an ce sunna ana nufin dukkan musulmin da ba shi an ci yake ba, ko ɗan tijjaniya ne ko ɗan kadiriya ne. In dai a wurin ƴan Shi'a illarsa ta fita Yahudu ta fita Nasara, a wurin ƴan Shi'a ba yadda ta ƙimar da ta kai kare ko daki. Haka yake rubuta cikin littafansu, da haka suke karkace mutane da su ga dama, da goyon bayan Iran, da daurin gindin Amerika, duk da ana yi mutane koyo a fili a nuna akwai fada tsakanin Amerika da Iran, to amma akwai ajanda, hidden ajanda boyayya wanda suka yi tarayya su a kanta su biyun, wanda kowa tana masa hidima a kanta kuma suke aiki. Wannan shi ne abin. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah wa kadhalika qalu. Al-Imam Ibn Ashur a cikin littafin sa yake cewa ta kafa hujja ne da shaidu na tarihi, ta kafa hujja ne da kwarewa na sanin dabi'a da halayya na masu mulki, annahum idza tasarrafu fi mamlakati ghayrihim, yayin da suka ci nasara hannun su ya kai mulkin wani wanda ba nasu ba, suka burkushe shi. An yi ɗalibu nizamu ta kan canja tsarin garin ne gaba daya, ila ma yusayiru masalihahum, zuwa ga abinda zai dace da son zuciyarsu. Ba bukatar Amerika ba ne wani musulmi wanda ba shi a dai idan yayi bukatunta ba za su biya ba, amma shi a ne kaɗai za su yi mulki a yaraki bukatar su biya. Da haka suka canja wannan, da haka suka yi wannan, farkon abinda suke fara yi idan sun shiga su razana mutane, su firgita mutane, su sallanta rauni a tattare da su. فاول ما يفعلونه اقصاء الذين كانوا في الحكم اتيره دو wanda yake da alaka da mulkin da ko da ma'aikaci ne daidai da sojojin da aka sai an kora an rusa rundunar sojan kasar daga baya kuma sai ake tsammanin harharan da ake kawo America ko da su a ciki sai aka yi dabara sai aka ce dukkan wani tsohon komanda na soja da dukkan wani captain dukkan wani kanal na soja ko za a sake shigar da su cikin sabuwar gwamnati ta yanzu da mukamin su da yake da shi a da kuma za a yi lissafin watanni da shekarun da ya yi daga rushe su zuwa yanzu za a ba su duka yanzu gaba ɗaya sai waɗansu mutum 20 suka haɗu suka yi mitin sai suka je suka miƙa kansu suna miƙa kansu a inda suke suka yi kansu sai sojojin Iraki na Shi'a sai suka danka su a hannun ƙungiyar sojojin sun sa kai na mukuta da a sadar suka ce ku yi musu abin da ku ga dama su kuma suka danke su kare makamai a nuna ka sunna ko Shi'a idan ka ce sunna sai su ce ka tafi. Aka hada wajen mutum 18 aka je aka yi musu azaba irin wanda aka dama sannan ka gaba daya suka mutu. Abinda yau ake yi kenan a Iraki. Kafirai abokanin adawar musulunci ne, ko da sun nuna a zahiri suna tare da mu, Ubangiji ta'ala ya riga ya ce yurdu lakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun, suna nuna muku suna son ku ne da bakin su amma a zuciya suna kin ku, da yawan su kafirai ne. Sun fice daga yi wa Allah maɗaukakin sarki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya yi uwa musulmi mu koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Uwa musulmi mu gyara aqidanmu, mu gyara imaninmu, mu yi garan bawul na imaninmu tsakanin su, mu tsarkake ayyukanmu da gariya, mu wanke bid'a, tsantsanta bauta ga Allah shi kadai, mu tsantsanta biyayya ga manzon tsira shi goma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Aka tantance sai Allah, to ba wanda za a yi wa da'a da'a ta zama karbabbiya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ba a cikin halitta kasa yake da manzon Allah ta fuskar matsayi, duk wanda ba manzon Allah ba ana yi masa da'a ne in abin da ya ce ai ya dace da na manzon Allah. Duk wanda ba manzon Allah ba tsiransa shine kar ya shaci tafarkin bi daban, dole ne sai ya bi tafarkin manzon Allah kafin ya samu tsira. Ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, duk al'umma ta zasu shiga aljanna sai wanda yake. Sai sahabbai suka ce wa man ya'ba ya rasulullah wa ya zai ki shiga aljanna, da Allah ya hani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, to zai shiga aljanna wanda ko ya saba mu aike shiga aljanna kin mu ji tsoron Allah cikin maganganun mu da ayyukan mu. Fattakul ku ji tsoron Allah, ku sulhunta tsakanin ku da juna, wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin,
ku yi da'a ga manzon sura Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam inda gaske innamal mu'minuna allazina idza ku sani mu'mine na gaskiya wanda suka tantance kariyar Ubangiji da kulawar Allah ta tare da su sune waɗanda idan an ambaci Allah zukatan su kan furgita sukan tsorata duk lokacin da aka fada wani umarni da ba su aiwatar da shi ba a sake masa bayan an hana su yi wajilat qulubuhum ku zuwa ga Allah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman karanta musu ayoyin Allah sai ayoyin su ƙara musu imani wa ala rabbihim tawakkalun ga Allah suke dogara ba sa dogaro da dabarar su sukan yi riko da sababi wata hanya da Allah ya tsara dan cin nasara aka yi iznin binta dan samun nasara amma ba sa dogara da karfin su ko da dabarar su suna dogara ga cewa nasara a hannun su take alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun mummune su ne wanda suke tsayar da sallah akan lokacin ta da kika sannan suke ciyarwa daga abin da muka ba su daga abin da muka arzuta su Allah ya ulaika hum lallai irin waɗannan su ne mummune na gaske lahum darajatun inda rabbihim suna da darajoji a wajen wa hum rizqun karim suna da gafara suna da arziki mai kyau ubangiji ya gyara maganganun mu da halayen mu ubangiji ta ala ka ba mu ikon gyara aqidun mu da ayyukan mu ubangiji ka bona mana daidai ka ba mu ikon bin daidai ka karɓi kan bin daidai ubangiji ta ala ka taimaki mu ubangiji ta ala ka kaskantar da kafirci da kafirci ta ala dukkan yan ummu mummune da suke cikin wani hali na tsanani ko kakanika ya ubangiji ka fitar da su daga cikin ubangiji wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa qumu ila salatikum alhamdulillah.